أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيوه قوم شاتا قوتهم ربي الأول waye wa ko daren da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye war goma sha biyu ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1445 za mu rera ko mu karanta wannan kasida ko mu fassara a gurguje domin mu shiga jerin wadanda suka bayyana farin cikin su da murnar su da samun fiyayyen halitta سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سيأني أنشي بأذن كران تاكو سورارة مفسرة حرف الياء مديشيا وردي ليس يفتر بل يحيا أخص به من أنه بشرى النبي يحيا ولا اليأس يعر للذي جل وابتهي مديه لخير الخلق بالجد لا يعيا لأن الذي يثنى عليه بوصفه يتيما له تؤذى اليتامى لهم عليا له علم ما في اللوح رطبا ويابسا دقيقا جليلا أو شريفا أو الدنيا بيمن رسول الله ثمر وينؤه به ماء يم أو غدير به السقيا به البحر تجري الفلك فيه كرامة وتجري به الشمسان تلوا بلا لقيا وتجري به الأنهار والبحر كله به الليل يغشى والنهار به جليا وفي يمنه يوم الزمان وليله به غاب نجم أو هلال حوى حيا به حام طير في السماء وجوها به الجو يصفو أو يذل به غيا به الريح تجري والرياح أمامه مسيرة شهر إذ رماهم بها رميا به أنس إنس إذ بدا جنس آدم على سره حتى تكون له الأوليا به جنة جن لو بدت جنة جنسها ومن ثم فاق الجن إنس به حيا ملائكة الرحمن خروا لآدم وفي صلبه سر النبي ما أنا أنيا ويسري به سر الحواء ومائه ونار وطين في الخلائق يا حيا ويزجي به الله السحاب كرامة إلى نوئه مهما يقال له حيا ولولا رسول الله ما ثم جنة ونار ولا تهزى بهائمها حزيا به الأرض تحيا والسماء وملكها وملكوتها لولا رسولك لا تحيا ومن سره وتر وشفء وسره ومنه ذكار أو إناث جلت حليا وسلم لما قد قيل فيه وإنه لفوق الذي قد قلت فيه بلا ثنيا وربك ما في الأرض قال بمهكم لأمة خير الخلق ساق لهم حسيا وقد جاء في التنزيل تجري بأمره سليمان يعني كيف هذا النبي حيا وقال له أمن أومسك أطاعنا حواذاك بالإطلاق من ربه حيا وساق له جنا وإنسا وطائرا ويرويه في الأخبار حي تلا حيا وأخلق طيرا قال عيسى وإنه ليحيا به ميتا يكون به حيا وعلمه بالوحي غيبا مخبأا وما كان أو ما قد يكون ولا ليا وما العبد إلا العبد بل ذاك رحمة كما قال مهدات وفضل ولاعيا وإني لأستحي بتسريه أمره جليا ولم أذكر لدى مدهه شيا ومهما رأت عينايا عينا محمد فسيان عندي أن أموت وأن أحيا عليه صلاة والسلام وعاله وأزواجه والصحب هم قد حووا فيا ka gurguje fasaran kasidar tana dauke da kalmomi lugogi da jinasat da yawa amma saboda takaicewa a gurguje zamu fasara baiti na farko yace madihi ya wurdi laysa yafturu bal yahya yace yabon da nake wa manzo sallallahu alaihi wasallama na dauke shi a matsayin wurdi ne wanda ba zai yanke ba yace bal yahya zai rayu ne ko yaushe ana yin sa a khusu bihi wannan yabon ina kebanta man anhu bushran nabi yahya wanda ina kebanta wanda bishirin annabi yahya alaihi salamu akan sa yake wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd yasmuhu Ahmad wanda annabi Isa yayi bishara a kansa ina kebanta wannan yabon da shi ne Yahya na farko fi ismul fil mudari ne na hayya ko hayya Yahya na biyu kuma sunan annabi Yahya ne wannan ana ce mishi jinas lafazi daya kuma ma'ana daban-daban walal ya'su ya'ru lil ladhi jullu waqtihi madihu yace duk wanda yawancin lokacin sa yabon manzo ne sallallahu alaihi wasallama dauki tsammanin biyan bukatun sa ba zai bijiro masa ba ma'ana ko yaushe yana cikin yakinin lalle Allah zai masa komai shi yasa yace madihun li khairil khalqi bil jiddi la ya'ya bil jiddi din muta'alliqun ne bi madihun saboda madihun din wasfu ne ma'ana wanda da gaske ko yaushe yawancin lokacin sa da gaske yabon manzon Allah mafificin halitta ne to dauki tsammanin biyan bukatar sa ko gyaruwar lamarin sa ba zai bijiro mishi ba wala ya kuma ba zai gagara ba ba abin da zai gagare shi li'anna allazi yusna alaihi bi wasfihi yatiman yace wanda ake mishi yabo da sifanta shi da maraya ana mishi yabo da sifanta shi da maraya lahutu uzal yatama yace shi ake dangantawa dukkan marayu lahum alya suka samu daraja da wannan ma'ana dukkan marayu suna alfahari da mareci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma maraya ne babu wanda yake da wannan abin alfarin sai su saboda haka ne su ana danganta su kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne lahu ilmu ma fil lawhi ratban wa yabisan shi wannan manzo yana da ilimin duk abin da ke cikin lauhul mahfuz abin danye ne ko busasshe ne indai Allah ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz manzo Allah yana da ilimin wannan daqiqan abin kankani ne sosai mai tsitsi haka ce daqiqa larabci abin da saboda kankantansa ba ka yi ya ganin sa jalilan au ko kuma abun babba ne kato ne au sharifan ko kuma abun yana da daraja ne au duniya ko mafi kaskanta ba shi da daraja indai abin an rubuta shi cikin lahul mafuzu ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san abin ba ad-dunya nan ba sunan duniya bane wasfu ne muannas ne na adna al-adna mudakkar ad-dunya shi kuma muannas ba sunan duniya bane shi yasa aka hada shi da sharifan awi dunya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da yawa daga cikin waliyai ya tabbata Allah subhanahu wata'ala yana nuna musu lahul mahfuz kamar yadda Sheikh Usman Dan Fodio cikin littafin Salamma Balaktu ya rubuta da alƙalaminsa cewa da ya yawaita salatin manzo sallallahu alaihi wasallama har sai da Allah ya buɗa masa lahul mahfuz ya gani haka nan Ibnu Taymiya da aka takura shi ya fadi abin da zai faru shekara mai zuwa a ina ka gani wa ya gaya maka yace haka Allah ya rubuta a cikin lahul mahfuz na gani haka nan Maulana Sheikh Abubakar Al-Fullati Allah ya kara mishi yadda yake gaya mana da harshen sa yace ya ji da kunnan sa Sheikh Muhammad Gibrima yana gaya wa Sheikh Sani Kafanga yayin da ya kammala Jawharatul Kamali miliyan 30 Sheikh Gibrima da ya gama jawhara miliyan 30 a daren da ya gama sai aka yaye aka dauke duniyan nan baki daya sammai bakwai kasai bakwai aka dauke su sai aka kawo lahul mahfuz duk abin da ke ciki yace yana gani yana rubutawa Sheikh Abubakar Fullati yace wannan ni ba labari ne ji ba ina zaune Sheikh Gibrima yake gaya wa Sheikh Sani Kafanga na ji wannan yace saboda haka in aka ce manzo Allah ya san abin da ke cikin lahul mahfuz ba bin mamaki bane tun daga wasu waliyai ma ya tabbata Allah yana musu kashafi sukan gano lahul mahfuz to shine yace lahu ilmu ma fil lawhi rataban wa yabisan bi yummi rasulillahi sumrun wa yunuhu da sirrun manzon Allah ne ko albarkacin manzon Allah ne bishiyoyi suke yin ƴaƴa kuma ƴaƴan suke nuna ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bishiyen da za ta yi da sannan kuma in ta yi dan ba zai nuna ba duk irin ruwan da za a zuba a ruwa a wannan bishiyan to bishiyan ba zai ƴaƴa ba kuma yayi ƴaƴan ma ƴaƴan ba zai nuna ba albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne bihi ma wuyan min yace albarkaci da sirrun manzon Allah ne aka samu ruwa na tabki au ghadir aka ce yam ruwa kaman na kogi mai zurfi au ghadir ko kuma tabki babba wanda ake zuwa ake bayi da shi bi sukuya sannan albarkan manzon Allah ne da sirrun manzon Allah ne idan aka sha ruwan ake koshi ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za baka ruwa duro daya ka sha amma ba za ka koshi ba ruwan daban koshin daban duk ni'imomi ne Allah ya bamu albarkan manzo sallallahu alaihi wasallama bihi al-bahru tajri al-fulku fihi karamatan asirrun manzon Allah ne a jiragen ruwa duk da girman su suke gudana suke gudu a cikin kogi girman abu za a daura shi kan ruwa ruwan ba zai lime shi ba ko danguri ka dauka ka jefa cikin ruwa za ka ga ya lime amma idan ka ce jirgi ne to ba zai lime ka ba wannan mun sha gwadawa idan ka dauka ka tara ciyawa ka jefa cikin ruwa to ruwan zai lime ciyawa amma idan ka daure shi ka ce jirgi ne za ka hawo kan shi ka tinka tafiya asirrun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tajri bi shamsanu asirrun manzo Allah ne da albarkacin sa shamsan rana da farin wata suke tafiya tilwan bila luqya kowanne yana bin dan uwansa ba tare da sun hadu ba saboda idan rana da farin wata suka hadu za a yi wani yanayin da ba rana bane kuma ba dare bane. Kamar yadda Allah subhanahu ta'ala da shamsu yace la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-layla sabiqun nahar, kowanne yana tafiya a sirrin manzo Allah, albarkacin manzo Allah, ba za su hadu ba, ranan da suka hadu ba to za a yi tashin alkiyama ne. Wa tajri bi al-anharu wal bahru kulluhu, duk koramin ruwa da ka gani a doron kasa suna gudana, da dukkan kogi yace suna gudana ne a sirrin manzon Allah, albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ba manzon Allah ba za su gudana ba. Bihi al-laylu yaksha, a sirrin manzon Allah ne dare yake rufewa da duhu. Wannan haru bihi jalya, a sirrin manzon Allah ne rana yake yaye haske, kamar yadda dare yake rufe duhu. Jalya din anan ya cire mishi fi'ili, ya bar mishi masdari, ana cewa wannan iktifai, ya ambaci fi'ilin yaksha, ya cire fi'ilin ya jila, ya kawo shi a masdari. Ba dan manzon Allah ba, ba za a samu duhu da daddare ba, ba dan manzon Allah ba, ba za a samu haske da rana ba. Wafi yumnihi yawmu zamani wa layluhu, albarkacin manzon Allah ne aka samu rana na dukkan zamani, rana na dukkan zamani. Wa layluhu, haka na aka samu dare na dukkan zamani. Bihi ghaba najmun, da sirrin manzon Allah ne da albarkacinsa, tauraro zai fito a ganshi kuma ya bace. Au hilalun, da sirrin manzon Allah ne jaririn farin wata, ma'ana ranan da ya kama kwana na ɗaya da na biyu da na uku, hawa hayya, in ya fito ana ganinsa yake bacewa. Misali aka ce yau wata ya tsaya, in ba ka yi sauri ka zo ka duba ba za ka ga ya bace, a sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan hayya masdari ne na hawa, wan najmi idza hawa ay idza saqata, asirrun manzon Allah ne zai fito jaririn farin wata sannan ya bace, wasu ma ba su samu sun gani ba. Bihi hama tayrun fi samai wa jawha, albarkan manzon Allah ne da sirrun sa, tsuntsu yake samun dama tashi ya luluke sama da sararin sa, da ba manzon Allah fuka-fukansa ba za su yi amfani ba, in ya tashi mafaduwa zai yi. Bihil jawu, sararin da tsuntsun yake tashi kuma da shi ne yasfu, albarkacin manzon Allah ne yake yayewa, kamar yanzu muka daga kanmu za mu ga ba gajimare, za mu yi hango tauraro, shi ne bihil jawu yasfu. Au ya zallu bihi ghayya, a sirrin manzon Allah ne wani lokaci saman gajimare yake rufe sama, a sirrin manzon Allah, da ba manzon Allah ba za a samu sama ba, ba za a samu sarari ba, kuma ba za a ga saman yanayinsa yana canjuwa, wani lokaci da gajimare, wani lokaci ba gajimare ba. Bihir rihu tajri, albarkan manzon Allah ne da sirrinsa, duk iska ke gudana, wanda ana cewa iska gudun da yake a second daya yana tafiya dubban kilomita ko miliyoyi, a sirrin manzon Allah ne iska ke gudana. War riyahu amamahu masirata shahrin, saboda darajar manzon Allah idan zai yaki kafirai to gabanin ya je garin iska ne yake zuwa yake rusa kafiran, tsakaninsa da garin tafiyan wata, amma mutanen garin sun tarwatse, iska ta je ta tarwatsa su. Izramahum biharam ya, yayin da zai jefe su da iskan kafin ya isa garin, kawai da za ka ɗau danguri ka jefa wa mutum tsakaninka da shi da rata, haka zai jifa da iskan ya jefi mutanen garin da yake so ya yaƙe su, gabanin ya je garin iskar ta yaƙi mutanen garin, kamar yadda ya zo a hadisi. Bihi unsu insin, a sirrin manzon Allah ne dan Adam ake nutsuwa da shi shi sai ake cewa shi insu din ma mushtaqun ne min al-unsi an ce unsu wanda idan kuka zauna a gu daya jinsin ku daya ba za ka saurace shi ba eh shi sai idan wani yazo ya zauna a gaban ka kaga gashin jikinka yana tashi to ba dan Adam bane aljini ne wannan yana daya daga cikin hanyoyin da ake gane aljini eh to shi dan Adam ba za a nutsu da shi a iya zama tare da shi ba tare da an ji tsoron sa ba sai da sirrin manzon Allah eh saboda manzon Allah shi ma insu ne dan haka ne shi insun ya samu unsu mana ake nutsuwa da zama da shi ba tare da an tsorace shi ba shi yasa yace iz bada jinsu adamin ala sirrihi yace saboda jinsin dan Adam ya bayyana a sirrin manzon Allah ne mana annabi Adamu din ya yasa an samu nutsuwa da shi ya zamo insu ne saboda za a yi manzon Allah irinsa a jinsinsa saboda manzon Allah dan Adam ne da wannan ne shi annabi Adamu ya samu wannan unsu din hatta takunu lahul aliya har shi annabi Adamu din ya samu daukaka albarkacin manzon Allah kasancewar manzon Allah din mutum ne dan Adam ne to da wannan shi annabi Adamu ya samu daukaka ta manzon Allah ya zama wani jinsi ne daban ba bashar bane to ba za ma san wane ne annabi Adamu alaihi salamu ba bihi janna jinnun da sirrun manzon Allah ne aljanu suka bace sai zama ba a ganin su shi mutum ake ganin sa aljani ba a ganin sa law badat da aljanun za su bayyana ya zaman to ana ganin su kamar yadda ake ganin mutane to janna jinsu ha jinsin aljanin zai zo ya zama babu shi ma'ana zai narki aljanin ya zaman to babu wa min samma faqal jinna insun saboda haka ne dan Adam din yafi aljani daraja bihi albarkacin manzon Allah dake manzon Allah mutum ne ba aljani bane to sai mutum din yafi aljani daraja hayya mana shi dan Adam din insu din ya samu ta hayya na daraja ne albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dake manzon Allah insu ne ba jinnu bane abinda yace yasa yace da aljani ya fito ya zama ana ganin sa ko yaushe yadda ake ganin mutum to jinsin aljanin zai zama to babu saboda karfin jinsin dan Adam saboda shi dan Adam din yafi aljani ta yaya zamu gane dan Adam yafi aljani saboda manzon Allah dan Adam ne ba aljani bane to da za su fito mu hadu da su a gu daya to za su zama babu shi ne ma'ana law badajjan najin suwadin mala'ikatur rahmani kharru li adamin wa fi silbihi sirrun nabi mala'iku da suka yi wa annabi Adamu sujada hakikanin gaskiya ba annabi Adamu suka yi wa sujada ba kasancewa a cikin annabi Adamu a sulbinsa a tsotsonsa akwai sirrun manzon Allah ma ana anya lokacin sa bai zo ba to su mala'ikun wannan sirrin suke gani suka yi wa annabi Adamu tun sujada wanda ya zahiri yi mutun ya gani sun yi wa annabi Adamu sujada su kuma ba annabi Adamu suke gani ba wannan sirrin manzon Allah dake cikin sa lokacin bayyanan sa bai zo ba shi suka gani shi suka yi wa sujada din anan ma ana an ya ishtikaki ne gharibi ne wahalan gaske ba mu da lokacin da zamu yi tahlilin qasida a nahiyar lugha sai dai a takaice wa yasri bihi sirrul hawa'i wa ma'ihi wa narin wa tinin albarkacin manzon Allah ne ko da sirrunsa sirrun iska da ruwa da wuta da kasa ko tabo yake gudana saboda duk abin da ka gani halitta a duniya to abu uku abu hudu ne iska ruwa wuta tabo ko kace wuta kasa abu hudunnan su ne suka samar da duk abin da kaga mai motsi mai rai a doron kasa gaba daya to shi yasa masu ilimin tanjibi ko ilimul falak suke amfani suke gano abu ta wannan bangaren a ce wannan abu ma'i ne ko a ce wannan hawa'i ne a ce wannan nari ne a ce turabi ne ta wannan bangare ne ake ganewa to waɗannan abubuwa guda hudun gaba daya suna gudana da sirrun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi yasa da yace sirrul hawa'i wa ma'ihi wa narin wa qilin sai yace fil khalaiqi dukkan halitu suna da alaka da waɗannan abubuwa guda hudu ya hayya wannan hayya din kalima ce ta ban mamaki kai manzon Allah abin mamaki kenan dukkan halitu gaba daya suna da alaka da waɗannan abubuwa guda hudu waɗannan abubuwa guda hudu kuma manzon Allah shine sirrin su wa yuzji bihi Allahu sahaba karamatan ila nau'ihi da manzon Allah da sirrin sa ne Allah yake kora gajimare inda zai zubar da ruwa an ce nau'i na hamza to inda gajimare zai je ya zubar da ruwa to albarkacin manzon Allah Allah zai kora gajimare gajimarin ya je inda zai zubar da ruwa shi yasa zaka ga wani lokaci gajimaren ya hadu amma ba za yi ruwa ba mahama yuqalu lahu hayya a duk lokacin da ake koro gajimaren a ce je ka can kai ruwa kar kai ruwan anan to sirrin manzon Allah ne albarkacin manzon Allah ne anan hayya din kalima ce ta koro abu za a ce wa abu ya tafi kamar yadda hayya na hakarin yake to ana amfani da ha babba hayya hayya anan mahama ba jazima bace ma'anan mahama anan kullama kullama yuqalu lahu hayya ma'anan duk lokacin da za a ce da gajimare yi can je ka can ka zubar da ruwa to sirrin manzon Allah ne albarkacin manzon Allah ne ولولا رسول الله ما سمى جنة ونار yace ba dan manzon Allah ba ta ba yi aljanna ba kuma ba yi wuta ba saboda an yi aljanna ne saboda a sa masoyan manzon Allah an yi wuta ne saboda a sa makiyan manzon Allah kaga kenan ba fa'idar yin su idan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala tuza bahaimha ba dan manzon Allah ba ba za kora dabbobin wuta ba haziya kora su cikin wuta ba dabbobin wutan su ne makiya manzon Allah sallallahu ana haza haziyan ka ko ka sa abu a gaba ka kora shi ka tura shi cikin rami ko cikin ruwa ba yadda iya saboda ka kafi shi karfi shine ake cewa haza haziyan masdarin sa bil ardu tahya was samaa'u wa mulkuha wa malakutuha yace duniya doron kasa gaba daya tana rayuwa ko da ruwa ko ta rayu da tsuro da dukkan abin da duniya take rayuwa ko kasa take rayuwa da shi to tana rayuwa ne a sirrin manzon Allah albarkan manzon Allah haka sama ko kace sammai haka mulkin sama ko malakutin sama sama da kasa kowannen su yana da mulku kowannen su yana da malakuti in an ce mulku ana nufin duniya duniya da ake gani a ido an ce malakutu ana nufin duniyar da ba a ganin sa a ido duniyar sarari shine mulk duniyar gaibi shine malakut shi yasa zaka ga wani lokaci Allah zai ce biyadihi malakut wani lokaci zai ce biyadihi mulku saboda mulku daban malakutu daban laula rasuluka yace kai bari in gaya maka ba dan manzanka ba kai kanka da take ma magana din nan la ta haya ba za ka rayu ba kai kanka din ba dan manzan Allah ba da ba za ka rayu ba take za ka mutu kawai duk second daya duk second da dukkanin fasawa da kake yi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake shine laula rasuluka ba dan manzon ka ba la ta haya kai kanka ba za ka rayu ba wa min sirrihi daga cikin sirrun manzon Allah ne wikrun wa shafun aka samu wikiri aka samu shafi in an ce wikiri duk abin da Allah ya halitta daddaya babu na biyun su aka ce shafi kuma abinda Allah ya halitta akwai na biyun su ko akwai irin sa yanzu kaman farun wata daya ne duk duniya rana daya ne duk duniya irin wannan manzon Allah daya ne duk duniya shi farda ne alfardul jami to abubuwa daya daya kuma da babu na biyun su su ake cewa wutiri shafu kuma abubuwan da suna da irin su to duk abu na duniya to daya biyu in baya cikin wutiri to yana cikin shafi shi sai Allah ya rantsa da shafi da wutirin yace wa shafi wal wutri shine yace to sirrun manzon Allah ne wa sirruhu da kuma sirrun shafa'in saboda shi shafa'i din misali in kace daya wutri ne in kana lissafi in kace daya wutri ne to a gaban nan biyu shafa'i uku wutri hudu shafa'i biyar wutri haka zakai ta tafiya saboda haka kowanne daga cikin wutri da shafa'in akwai sirru tattare da shi saboda daya da uku daban kamar yanda biyu da hudu daban sai magana ne dunkulalle anan yana nufin shi manzon Allah shine sirrun wutri sannan kuma shine sirrun sirrun wutri manzon Allah shine sirrun shafa'i sannan kuma shine sirrun sirrun shafa'i wanda abubuwa ne ba su da iyaka ba za su iya kidaya ba wa minhu zikarun yace daga sirrun manzon Allah ne aka samu mazaji a kowanne abu namiji a kowanne abu kamar yadda Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kowanne abu akwai namiji akwai mace shi yasa yace wa minhu zikarun aw inasun zikarun mazaji a kowanne abu inasun ko mata a kowanne abu daga sirrun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama jalat halya sai abu ababe da suka kasance mata a sirrun manzon Allah ne suka bayyana haliyan ana cewa haliyan ana cewa huliyan ana cewa hiliyi ana cewa huluyi kamar yadda waɗannan kirawoyin suka zo a cikin Qur'ani ko wasu daga cikin su duk abin da zaka yi ado da shi abin da yasa da yace au inasun sai yace jalad haliya to duk wani abin da kaga mace ce to abin yana bukatan ado kawai kamar yadda Laraba suka bayyana suke cewa aw man yansha'u fil hiliyati wa huwa fil khisami ghayru mubin me zamu yi da abin da idan ba a mishi ado ba ma ba zai iya shiga cikin jama'a ba to nan haka ne kayan sallan da zaka yi wa ya mace guda ɗaya kayan sallah zaka yi wa yara mazaje goma ma kayan sallah so da su kakale su yayi yawa akwai dan kunne akwai sarka akwai waye to saboda haka ne da yace au inasun sai yace jalad haliya shine yace wasallim lima kad qila fihi yace kawai ka sallama wa duk abin da aka fada akan manzon Allah ka sallama kar ka ce an yi sabo ko ka ce an yi guluwi ko manzon Allah bai kai haka ba kawai ka sallama duk abin da aka fada akan manzon Allah kamar yadda Maulana Sa'adatul Anam ya fada yake cewa idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi fa qul fihi ma qad shi'ta la taktashil kufra abu biyu ake bukata a wajenka shi manzon Allah ka dauke shi bawa ne na Allah duk darajojin sa da muke fada kamar yadda zai zo a nan gaba to shi bawan Allah ne ba Allah ba ne sannan kuma shi halittan Allah ne Allah ne ya halicce shi in ka fadi abu guda biyun ka fadi duk abin da kake so akan manzon Allah kar ka ji tsoron ridda ka ce in na fadi kaza zan kafirce kar ka ji tsoron wannan to kama anan ne yace ma wa innahu la fawqa allazi qad qultu fihi shi manzon Allah yana sama da abin da yanzu nake fada a kansa ko abubuwan da na fada a kansa na daraja shi manzon Allah yana sama da wannan bila sunya ba tare da an ware komai daga cikin abin da na fada ba yana sama da wannan anan zai kawo maka dalilai karka ga ababin da aka fada kaza albarkacin manzon Allah kaza sirrin manzon Allah ka dauki kamar an yi sako zai kawo ma dalilai dalilan sai yace wa rabbuka ma fil ardi qala bi hukmat wa rabbuka ma fil ardi qala bi muhkamin li ummati khairil kalki yace ubangijinka akan al'umman manzon Allah mafificin halitta cewa yayi huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an yake magana akan al'umman manzon Allah Allah ya halitta muku duk abin da yake doron kasa gaba daya ya halitta saboda ku to kaga in har al'umman manzon Allah Allah zai ce duk abin da ka gani a doron kasa ya halitta saboda su to yaya idan aka ce an yi abin a albarkacin manzon Allah ko a sirrin manzon Allah ta yaya zai zama sabo in bai zama ma gazawa ba ta yaya zai zama to sabo to shine yace saqa lahum hasya wannan wani garabasa ne Allah ya tura wa al'umman manzon Allah in a ce hasya na larabci kaman kobbai ne ko dinarai a tare a gabana an dinga tura su gabanka sai ka dauka duka naka wannan al'umman manzon Allah Allah ya tura wa wannan daraja to yaya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakanan wa qad jaa fi tanzili tajri bi amrihi yazo a cikin qur'ani sulaimana ya'ani ayyani sulaimana yana nufin annabi sulaimana ne ya ga yawa annabi sulaimana fasakharna lahu riha Allah yake mun hore wa annabi sulaimana iska sai yace tajri bi amrihi iskar tana tafiya da umarnin annabi sulaimana ba wai tajri bi amri llahi ba ko tajri bi amri na ba annabi sulaimana ne zai ce da iska kai kudu kai kudu kai arewa kai arewa eh a gani ba wai tajri bi amrihi ba wai tana tafiya iskar al'umarnin Allah ba umarnin annabi sulaimana shine yace sulaimana yani kaifa hadha annabi hayya to yaya wannan annabi hayya mana marmaza kai gaggawa ka zo gun wannan manzo sallallahu alaihi wasallam in har annabi sulaimana za ba shi tasarrufi na wani abin da an san yana hannun Allah Allah ne yake tasarrufi akan sa haka ce da annabi sulaimana mun baka abin ka ba wa abin umarni duk abin da kake so abin ya aikata ma to yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shi kaifa hadha annabi وقال له امن او امسك اطاعنا هكنا الله يغاوا على النبي سليمان امن او امسك كباير كو كهنا اطاعنا ابن ديموني مكا باكا من باكا كومي ملك الدنيا نا اشن ابن دي مكا باكا كبا دا ابن دا كغا داما كهنا ابن دا كغا داما ان هر الله يا باوا منزا الله wannan ya bawa annabi sulaimana wannan dama to tayaya za ce idan maulana sa'adatul anam sai ibrahim yace liman fil khalqi yu'ti wa yamna'u a ce yayi sabo Allah ne mai bayarwa Allah ne mai hanawa sai ibrahim yace manza Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa a ce yayi sabo to ga anan annabi sulaimana aka gayawa cewa umnun au amsik ka bayar ko ka rike ka bayar ko ka hana abinda muka baka to saboda haka manzo Allah din ya wuce haka shi yace hawa zaka bil itlaqi min rabbihi annabi sulaimana ya samu wannan fa yace bil itlaq ba a ware komai ba a doron kasa aka ce komai in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya rike ya kaga ayawa ayaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan da yace hayya din masdari ne na hawa din da wancan hayya din daban ne wancan hayya ismu fiilul amri ne shine wanda ladani yake amfani da shi yake cewa hayya ala salat wannan kuma hayya masdari ne na hawa wasaqa lahu jinnan wa insan wa ta'iran har yanzu daga cikin dalilai annabi sulaimana Allah ya tura mishi mutun da aljini da tsuntsaye yana mulkan su zamanin annabi sulaiman shi sarkin mutane ne sarkin aljinu ne sarkin tsuntsaye ne aljinu duk lokacin da yake ne su za su so kamar yadda Allah ya bayyana wa hushira li sulaimana junuduhu min al-insi wal jinni wa tayri yace haka to kaga idan aka ce manzon Allah kuma fa to ba a magana shi wa yarwihi fil akhbari labarin yace annabi sulaimana ya mulki mutane da aljanu da tsuntsaye yace hayyun yace anguwa tala hayyan yana bin wani anguwa sun rawaito wannan labari an ce hayy a larabci ana nufin anguwa wanda yake tattare da gidajen da mutane suke rayuwa ciki jami'in sa ahaya eh an ce ahaya anguyoyi hayy anguwa kamar yadda ahaya kuma jami'i na alhayy rayayye ahaya rayayyu alhayy anguwa ahaya anguyoyi da yawa ma'ana jama'a suna bin wasu jama'a daban sun rawaito labaran annabi sulaiman alayhi salam kenan anan hayya sunan anguwa ne wa akhruqu tayran qala isa yace wani dalili kuma babba anan annabi isa cewa yi inni ya akhruqu lakum ni zan halitta muku yanzu wannan maganan da zaka shiga media kace manzon Allah yayi halitta to zaka ji amma ta Allah ce kamar yadda shi Allah ne da zai halitta to amma gashi Qur'ani ne ya kawo gardagar annabi Isa yace inni ya akhruqu lakum min at-tini kahayati at-tayri zan halitta muku bai ce inni ya asna'u lakum ba a larabcin aka ce sana'a yi na dan adam sana'a yi na dan adam a ce mutum ya kera kujera ya kera mota ya kera keke sana'a ake cewa ba a cewa khalaka an ce khalaka din yi na Allah ne to shi annabi Isa bai ce inni ya asna'u lakum ba yace inni ya akhluqu lakum ha gani to in kuwa har annabi Isa alayhi salatu wassalam ya kai wannan matsayi to yaya ababin da muka farfada akan manzo Allah ma mun gaza ne to shine yace wa akhluqu tayran qala isa annabi isa cewa inni akhluqu lakum min at-tini kahayati at-tayri kahayati at-tayri fa anfuku fihi fayakunu tayran ko fayakunu tayran bi idhnillahi wa innahu to saboda haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yahya wa innahu ko shi Allah la yahya bihi maitan yana rayar da matacce da sirrun manzon Allah albarkacin manzon Allah yakunu bihi mataccen zai zo da manzon Allah albarkacin manzon Allah mataccen hayya sai ya zama turayayye anan ya kawo ma wata kalma daban in kuka lura anan ba lokacin bayanin lugha ya kawo hayya 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 hudu a jere kowanne ma'anan su daban-daban ne hayya na farko ismu fiilul amri na irin na hayya ala salah na biyu masdari na hawa na uku sunan anguwa na hudu rayayye wa allamahu bil wahyi ghaiban mukhabban Allah subhanahu wa ta'ala ya koya wa manzon Allah gaibi boyayyen gaibi abinda ba wanda ya sani ya koya wa manzon Allah ta hanyar wa'ayi ko ya sanar da manzon Allah wannan abu ne bai dace a yi sabani ko a yi kace nace akan cewa manzon Allah ya san gaibi ba idan mutum ya ce manzon Allah bai san gaibu ba kamar ya ce manzon Allah ba manzon Allah bane ko manzon Allah ba annabi bane saboda annabawa an ce musu manzanni ne an ce musu annabawa ne saboda sun san gaibu dan sun san gaibun ne ma aka ce musu rasulu aka ce musu nabiyyu duk mutumin da yace ba manzon Allah ba wani annabi ma daban bai san gaibu ba to kamar ya ce bai yadda da annabtan wannan annabin bane ba karamin magana bane wanda mutane suka mai da shi abu ne mai sauki a wannan zamani saboda misali ba wani annabin da zai zama annabi sai ya ga malaika jibrilu saboda malaika jibrilu to shi gaibi ne shi malaika jibrilu gaibi ne ka gani to ma dama annabi ba zai yi ya zama annabi ba sai ya ga malaika jibrilu saboda malaika jibrilu shi yake kawo musu ayoyi da wahayi ka gani to sannan kowanne annabi abin da zai zo da shidin gaibi ne saboda zai zo ya ce muku Allah ne ya turo ni Allah ne ya turo ni Allah din gaibi ne zai dauko Qur'ani ko littafi ya ce wannan littafin abun Allah yake littafin da ya tafo da shi gaibi ne saboda mutane ba su san shi ba saboda duk abin da baka sani ba to shine gaibu kai a wajenka to saboda haka sabo ne sosai akwai risalar da muka rubuta ta abin nan ina ganin ko tanbihul aghbiya ne fi ma'rifatil ghaibi lil anbiya wani abu mai kama da wannan in ka karanta littafin zaka gane cewa duk wani mutum ma da yace wani annabi bai san gaibu ba to yayi ridda ko ya kafirta saboda ya ce wannan annabin bai tabbata annabi bane to shi yasa anan yace wa allamahu bil wahyi ghaiban mukhabban wa ma kana wannan ma din atafi ne zuwa ga ghaiban din atful am ba'd al khas wa ma kana aw ma qad yakunu abinda ya kasance a baya da abinda zai zo ya kasance a nan gaba Allah ya koya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban sheda babban dalili Qur'ani ne zaka ga Qur'ani Allah ya ba wa manzo Allah ne a cikin Qur'ani nan zaka ga akwai labarin annabi Nuhu annabi Salihu annabi Hudu da annabawa Samudawa Adawa Fir'auna Namrud ga sunan a cikin Qur'ani abubuwan da sun wuce a baya gaibi ne ko manzo Allah shi ya kawo kuma a cikin Qur'ani akwai abubuwan da zai zo ya wakana a nan gaba Allah ya bada labarin aljanna labarin wuta labarin yan wuta yan aljanna da abin da ke ciki duk abubuwa ne zai zo ya faru ne a nan gaba duka gaibu ne to sannan shi manzon da yazo da Qur'ani kace bai san gaibu ba to kaman ka ce Qur'anin ba gaibu bane ko Qur'anin bai yi bayani akan gaibu bane kuma abin mamaki zaka ga Ibn Qayyim al-Jawziyya babban malamin da wadanda suke cewa manzo bai san gaibu ba suke ji da shi Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa malamin sa Ibn Taymiyya in sun zo gunsa zai ce in fada muku abin da ya kawo ku ne ko in bari ku fada sai su ce masa a'a ka fada saboda mu kara yadda da kai sai ya ce wane na'am ka zo ka tambaye ni mas'ala na fiqhu ne kaza 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 ga ansa wane kai na'am ka zo ka tambaye ni irabin wata jumla ne wane na'am ka zo ka tambaye ni wani hadisi ne in ya gama zai ce musu to dan Allah dan annabi na kuskura sai su ce kowa ya ce baka kuskura ba to wannan ba gaibu bane kuma yace Ibn Taymiyya saura shekara daya Tatar sune maguliyun Tatar yazo ya yaki Sham Ibn Taymiyya ya fada yace shekara ne zuwa ran kaza da watan kaza Tatar zai zo ya yaki Dimashq Sham kuma ya wakana yadda ya fada ya kakkawo irin wannan da yawa sai yace kai gaibu gaibu abu oyayyu da ibnu taymiya ya fada muka gani in zan yi rubutu akai zan rubuta littafi su kutuma kai to ta yaya wanda malamin sa yace ibnu taymiya ya san gaibu shi gefe guda kuma yazo yace manzo Allah bai san gaibu ba kaga ya tabbatar wa ibnu taymiya annabta ya kore wa manzo Allah annabta saboda mun fada sanin gaibu shine annabta to saboda haka shi akwai kurakurai sosai da yahudanci a cikin harkar shi yasa anan yace wala layya mana babu kariya a ciki ya zo a cikin hadisin Huzaifatul Yaman yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma kana wa ma yakunu ila yawmil qiyamati yace wata rana muna tsaye duk abin da ya kasance na baya da abin da zai zo ya kasance zuwa ranar tashin kiyama manzo Allah duk ya gaya mana shi haka hadisi yana cikin Sahih al-Bukhari da Muslim shine yace wa mal abdu illa al-abdu yace duk bayanin da muka yi akan manzo Allah da darajojinsa da dalilan bayanin da muka yi dinnan yace shi bawan Allah ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin Qur'ani wa innahu lamma qama abdullahi ay abdullahi ko wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina babu ma wani suna da manzo yake ci da shi yake so kamar a ce mishi abdullahi yace wa mal abdu illa al abdu bal zaka rahmatu shi manzon Allah rahama shi kama kala kamar yadda ya faɗa da kansa muhudatun wanda Allah ya bada kyautanta zuwa ga duniya yana cewa ana rahmatul muhuda ni hadiyar Allah ne kyautan Allah ne zuwa ga duniya saboda idan bai ba wa duniya kyauta na ba ba abin da zai zo ya kasance a cikin duniya kamar yadda muka karanta daga baya saboda haka ni hadiyar Allah ne rahmar Allah ce zuwa ga duniya gaba daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bai ce rahmatan lin nasi ba bai ce rahmatan lis saqalaini ba ko lil insi wal jinni ba yace rahmatan lil alamina duk abinda Allah ne ya halicci wannan abin to abin yana cin gajiyar garabasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakka au jalla ko min kankantan abin ko min girman abin in dai Allah ne ya halicci abin to wannan abin yana cin gajiyar rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fadlun kuma fadalan Allah ne yace wala iyya anan iyya hi wato fastari ne na ayya ana cewa ai ana cewa ai bi kasril aini ma'ana ba a hakan ba zai gagari Allah subhanahu wataala ko ba abin gagara bane wa inni karshe karshe sai yace ni la astahi ina jin kunya bi tasrihi amrihi in fito muku da lamarin manzon Allah jaliya karara ma'ana akwai abubuwan da aka rarrage saboda kada wani kwakwalwansa ya kasa dauka yace ina jin kunyan in fito muku ko in bayyana muku lamarinsa jaliyan karara walam azkur ladamadihi shayya ai wajen yabon sa ma manzo sallallahu alaihi wasallam ba ambaci wannan shayya shay'an ne ake cinye shi shayya ma'ana amai yadda hamza din ya ayi digamin ya farkon zuwa na biyu kamar yanda riwayatu khalaf ko in ce hamza yake karantawa fi halati waqfi a halin waqfi kenan irin su bal yawma la tuzlamu nafsun shayya haka shayya ko ya karanta fal yawma la tuzlamu nafsun shaya ko ya karanta da saktu fal yawma la tuzlamu nafsun shay wato yana da wujuhi daban-daban aujuhi daban-daban na wakafi to shine anan shayya ban fadi komai ba ma wajen yabon manzo Allah sallama wa mahama ra'at aynaya yace ko yaushe yadda nake burin na ga manzo Allah yace ko yaushe idanuna suka ga aina muhammadin hakikan nan manzo Allah sallama mana manzo Allah da kansa ko yaushe idanuna suka ganshi fasiyani indi a lokacin da suka ganshi nan ni a waje na an amuta umutu wa an ahaya ko na rayu dai ne uwa dai uba dai ne to da muhimmancin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaihi salatu wassalamu wa alihi wa azwaji wa sahbi hum kad hawau fayya anan fai fai unai ne hamza wato shine dukiyan albarkatun kasa wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wa sahabbai bishara cewa duk wani kunuzi na Kisra da duk wani arziki dake doron kasa na daudolin duniya zai shiga hannunsu wanda alayensa sahabbansa kuma yadda ya bada labari abin yazo ya shiga hannunsu shine aka yi musu salati wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato kasidar tana dauke da aujuhi na lugha na larabci wanda ba lokacin da za a fayyace shi filla filla wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To wannan sauka da aka yi a musamman hadiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan dare mai albarka muna tawassuli da wannan annabi mai girma, muna tawassuli da kowanne harafi cikin harufan da aka bashi hadiya dukkan matsalolin da suke addaban al'umma na yunwa talauci tsadar kaya da matsalolin jagoranci da danniya da zalunci da ake fama a ko ina a ƙasashen duniya. To muna tawassuli da kowanne harafi cikin harufan da suka zama hadiya ga manzon Allah, muna tawassuli da shi manzon Allah kansa, muna tawassuli da wannan dare Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye wa al'umman manzon Allah wadannan matsaloli gaba ɗayansa wanda asasinsa tushensa shi ne zalumcin zalumcin masu mulki, kamar yadda wani bature ya fito ya faɗa bai jima ba yake cewa mahukuntan duniyar yau yace sun gaza, mahukunta na duniyar yau sun gaza, har shugaban ƙasar Italy akan bakaken mutane ko mutanen Afrika da suke zuwa suke mutuwa cikin jirgin ruwa kan kauracewa ƙasashensu da kokarin tsallakawa Turai suke ta mutuwan nan yace laifin Turawan ne yace. Yace Turawan su suka zalunci Afrika. Afrika ta ci ko ina dukiya a duniya. Suke satan dukiyan Afrika. Suka kibarin Afrika ta zauna lafiya. Yunwa da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da mace-mace suka janyo waɗannan ƙaura da mutanen Afrika suke har suke mummutuwa a cikin ruwa. Dewa sun nuna gaza wasu wajen mulkan duniya. Ta saboda haka duniyar yau ba taɓa yin wani zamani cikin zamanunnuka da Allah ya tara albarkatu kamar yadda muka faɗa albarkan manzon Allah da nau'o'in dukiya a doron ƙasa kamar wannan zamanin ba. Amma kuma al'umma a cikin zamanin suke rayuwa cikin talauci yunwa da tsadar kaya da dai abubuwa suna nan da yawa. To saboda haka gazawar mahukunta ne na duniya, kuma Allah yana da iko cikin kiftawar ido waɗannan mahukunta azzalimai duk ya ɗauke su ya kawo wasu, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin Qur'ani in yasha yuzhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akhari ba abu wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz, ko in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ayoyi daban-daban zai iya tafiya da waɗannan mahukunta ya canja su da wasu cikin lokaci kankani. Allah yana da iko akan wannan. to muna tawassuli da wannan kowanne harafi cikin harufan da suka zama hadiya ga manzon Allah cikin harufan Qur'ani muna tawassuli da shi manzon Allah kansa ba dan halin mu ba ba dan aikin mu ba ba dan cancantan mu ba muna itirafi da kurakuran mu da laifukan mu to Allah subhanahu wataala ya canja mahukuntan duniya gaba daya ya canja yadda duniya take tafiyan nan ya canja ta ya kawo wani salo daban wanda al'umman manzon Allah za su nufasa al'umman manzon Allah za su samu dama na yawaita salati gare shi sallallahu alaihi wasallama sannan muna kira ga dukkan wadanda za su saurare mu da yawaita istighfari da kuma salatin manzo sallallahu alaihi wasallama duniyar yau ana da karancin salati ana da karancin istighfari kuma muna irin su da tuba da kaurashewa zunubai idan aka tuba aka kaurashewa biyagun ayyuka zunubai sannan kuma aka yawaita salatin annabi aka yawaita istighfari cikin lokaci kankani Allah subhanahu wataala zai yayi dukkan matsalolin al'umma gaba daya kamar yadda Allah yake cewa ma yaf'alu llahu bi'azabikum in shakartum wa amantum idan Allah ya azabtar da bayinsa da yunwa da tsadar kaya da yaki-yaki da mace-mace me zai karu da shi me zai karu da shi babin da Allah zai karu da shi dadi zai ji Allah Allah subhanahu wataala ya ce to in ya azabtar da ku ma yaf'alu llahu bi'azabikum in shakartum in kuka bautawa Allah kuka nuna godiyar ku ga Allah da bauta wa amantu kuka yi imani Allah zai iya canja muku rayuwa ko yaushe to in Allah ya azabtar da ku dadi zai ji karuwa zai yi da shi to saboda haka duk abin da yake gudana yana daga cikin abin da mutane ne da kansu suka aikata wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum ko zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas kuma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsika dunne muka janyo duk halin da muke ciki saboda haka mu tuba mu yawaita salati mu yawaita istighfari kuma salatin da zaka yi wa manzon Allah ko da goron salati ne Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kar ya gazawa duhu goma kullum istighfari kar ya gazawa dubu goma inda za a samu mutane a Nigeria miliyan daya kowa yana yin istighfari dubu goma salati koma da wace siga ne dubu goma to kafin a kai kwana dari to Allah ya yi dukkan matsalolin da ake fama da su a Nigeria hakanan dukkan kasa ma to saboda haka mu yi salatin sati kafa 11 hadiya har yanzu ga manzon Allah mu karanta kulhuwan lahu 11 ga iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da abokananmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya gafarta musu